cibiyar ta National Democratic Institute wato NDI a takaice wanda ta shafe shekaru 30 tana aikin tallafawa mata shiga harkokin siyasa a kasashen duniya daban-daban na kokarin wayar da kan al'umma game da muhimmancin rawar da mata kan taka wajen cikin gaban demokradiya a ƙarƙashin shirin ta mai laƙabin Women in Politics wanda hukumar raya kasashe ta Burtaniya wato GFID ke samar da kuraɗen aiwatar da shi NDI ta himmatu wajen ganin adadin mata masu mukamman siyasa ya karu a jihohin Kano da Jigawa da Kaduna da Adamawa da Anambra da Enugu da kuma Lagos
an yi bincike ne abin da ke da a kasa baki daya sai ka gano cewa kowanne bangare da akwai nasu matsalan mu kaman nan North West da kuma Kano yanzu misali idan an zo yin dokokin irin wannan abin da mata ko abu da shafi yawan fadin yara kanana da ake babu mace wanda za ta iya tayi ta ba da nasu bangaren sannan na biyu da an ce wacce ya mace ne a mace ne akwai abin da sai ya mace ta san matsalar kanta kuma ita ta san shawarwarin da za ta bayar da matsalar nan
Dr. Mustafa Muhammad kenan na kungiyar DAG masu aiki tare da cibiyar NDI bayan da bangarorin biyu suka yi tare neman goyon bayan yan jarida a Kano domin cimma manufa Malam Bashir Muhammad Bashir masani ne kan lamuran sadarwa da harkokin yaɗa labarai na cikin waɗanda suka halarci taron kuma yayi tsokaci
to wannan babban al'amari ne wanda yake na da sarkakiya kwarai da gaske kafofin yaɗa labarai za su taka rawa kwarai da gaske ta hanyar su ne mutane za su fahimci alfanun yadda su matan za su shiga a dama da su akwai matan da za ka gansu Allah ya ba su ilimi Allah ya ba su wayewa suna da fikira idan suka shiga cikin harkokin mulki akwai irin rawar da za su taka ko da kafofin yaɗa labarai sun ɗauki gabaran ganin cewa wai su wayarwa da su mazajen kai su ba su dama su shiga cikin wannan harkar idan mijinki misali ya ce bai yadda ba babu inda za a yi midiya ko ɗan jarida ya tarfasa shi to amma na tabbata in tafiya ce tafiya za a samu lokacin da kai zai waye abubuwa ka ga suna canjawa yadda za a ga cewa su ma matan ba a basu a baya ba.
Ba da ƴan jarida yanzu haka cibiyar ta NDI ta dukufa wajen neman haɗin kan malamai da jam'iyyar siyasa da kuma majalisun dokoki na jihohi amma kuma rai haya su ad ungogo da ke sharhi kan al'amarin yau da kullum na cewa
ba wani addini da ya hana mace ya ce ta yi kaza gaba ɗaya ko ka ce wai kada mace ta zama ta riƙe wani abu wanda zai zama mai amfani ga al'umma muddin tana da ilimin da za ta yi haka amma babban abin da kowa yake faɗa shine raunin mata to wani irin rauni ne na mata manza masu ilimi shugabanni mutum ya canje jam'iyya a shekara ta sau uku ya tsalle-tsalle sau uku su kansu yan siyasa ƙarshen sa ba san me suke ba su kansu ba tunanin yan uwansu maza suke ba nan su tunanin wasu mata ka ga ta yanda ake tafiya da mazan shekara da shekaru tare ake tafiya mutum bauta yake musu amma dan lokaci ta ɗaya ba za su bi kakka ya zan iya su buɗa musu mutum da ya fa zai tsaya takarar shugaban ƙasa yana takarar shugaban ƙasa can kuma ya sai fom ɗin sanata yana jiran wani ya tsaya ya rike masa to shi wannan masu irin wannan tafiyar ne za su iyalo wasu mata kuma su shigo bayan mazan ma sun kakka ne duk inda za su yi wannan za su yi tunanin su ba mace wannan ita ce ɗabi'ar mutanen fa wanda suke shine shugabannin ƙasa
wannan yunkuri na cibiyar NDI na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar siyasa a Najeriya ke ci gaba da sai da takardun tsayawa takara ga masu neman mukamai daban-daban domin tunkarar zaɓe na shekara ta 2019 da ke tafe Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria